kamar yadda ma binciken likitoci suka tabbatar an fi samun wannan matsalar ta sarar mace zai a irin wannan lokaci na damina wanda kuma gwamnatoci a wasu jihohi kamar fitar da wani tsari ko tallafi na samar da magungunan sarar mace zai kyauta to sai dai kuma yanzu haka fa a jihar Adamawa da ke ma da yawan manoma tsadar maganin kashe dafin mace zai na ko sanya majinyata na sarar mace ji kaura cewa asibitocin gwamnati inda masu koma amfani da na gargajiya tsadar maganin da yanzu ya koyi tashin goron zabi inda ma kowane shafa kuma allura guda ake siya a kan naira 40,000 ga malitar bakin ɗan'uwan wani da aka kwantar a asibitin ƙwararru da ke yola wato yola specialist.
Ta ga Allah don gaskiya babu wani sassaya ba talaka za su rika mutuwa ba ba. Wallahi babu asibitin wani ya yi ƙoƙari 40,000 ya siya. Ironically, doctor ya rubuta 3 times a day and his blood output far away to 5 days. Wallahi, the family will have to evacuate the guy. Ba a kura 40,000 times 3 per day. Doctor, wa ya bari, to ɗan ma so ya fara uku. That's
I'm going to go to the hospital. Da mako haka ta fa bata cimarwa ba don ko ban samu kwamishinan kiwon lafiya na jihar ba haka nan shi ma daraktan sakin samar da magunguna na ma'aikatar kiwon lafiya an koce da ni baya gari yayi bulagoro to sai dai kuma da tuntube shi ta wayar salula jami hular jama'a na asibitin kwararrun Mr. Ezekiel Matayes ya ma danganta karancin maganin ne da kuma tsadar ga annobar cutar coronavirus.
Dan wannan maganin zai yi tsada sabili da tun can farko ma maganin yana da tsada na biyu ko da ma bai da tsada lokacin corona ne sai ka samu cewa magunguna sun karu don ba ta tafiye ba jirgin sama ba ta tafiye hotoci uku ba mu da yawan rahotanni na cizo na faran matizai sun a dan kalilan a wuri mutanen to shi yasa ko dama akwai sai ka samu cewa za su yi tsada because ba mu cika samu ba amma kawai za a makwabta kanmu a gefen Gombe dinan da sauransu to yawanci suna da damuwa damuwoyi na to sai ka ga gwamnati ta yi mata shiri na tallafi ga talaka wanda wannan abun ya same su sai su samu rangume ga jinyar in maciji ya sare mu.
To wai ko shi ma ya ake gane sarar maciji ko me ya kamata a yi kafin zuwa asibiti Malam Muhammad Kabir Inuwa wani jami'in kiwon lafiya ne a matakin karkara.
Na farko me ke kawo sarar macizan nan ne musamman wannan lokaci.
Yawaitar macizan a dazuzzuka saboda daidai yanzu suke yin koyaye su ingishiya kuma sannan kuma shi manomi a lokacin kuma yake su ake sahimman yin nomansa.
Kuke aiki a irin asibitoci na karkara sun su haka ne kamar akwai magunguna a irin asibitocin karkara.
Gaskiya ana samun karancin magunguna kuma kuma an ce babu sai dai manyan asibitoci da suke cikin gari. Amma dai kamar a ƙauyuka gaskiya samun asibiti wanda yake dauke da magungunan ciwon maciji gaskiya yana ƙaranci. Samu ya kamata a ce an kawo mutum asibiti ne da gaggawa domin ya samu magani na gaggawa kulawa da gaggawa da ke son ce. Amma a yanayin da zai zama kenan cewa babu asibiti ba kuma maganin da za a bashi na gaggawa. To a wannan lokacin ne da barbaro ake yin na wato kenan mazauna karkara. Abu na farko da ya kamata su yi a yi shi ne idan maciji ya sari mutum a gidansa ne ko a gonansa ne ko ma a ina ne ko a cikin damuna ko rani abin da ya dace da shi shi ne lokacin da yake motsa jikinsa jininsa na tafiya da gudu a cikin ciki to a zamanin nan idan maciji ya sari mutum abin da za a yi na farko shi ne a ɗaure gurin don ya hana jini tafiya cikin wato kenan jikinsa.
Malam Muhammad Kabir Inuwa kenan wani jami'in kiwon lafiya a matakin karkara. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.